A yayin da wasu ƴan awari a Najeriya ke kiraye-kirayen a raba ƙasar, wasu kuma na ta bayyana goyon bayansu akan ƙasar ta ci gaba da zama dunƙulalliya haɗe da batun neman a sake fasalta ƙasar. Ko menene makomar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya? Ga alƙalin alƙalai na jihar Katsina mai ritaya kuma tsohon ambasadan Najeriya a ƙasar Saudiya, Isa Muhammad Dododo, da cikakken bayani akan lamarin.
Alhamdulillahi, na san lokacin da Bature ke mulkin Najeriya, da tura suka zo sun shinhiɗa abubuwa masu kyawu a ƙasar mu. Lokacin sun kawo mu komi, sun ba da ilimi ga kowa da kowa a ƙasar nan. Kowa na aikin shi bil haƙƙi da gaskiya. Lokacin da Bature ke mulki, sai dai ka rufe gidanka kawai don cewa ka rufe gidanka, amma akwai tsaro na soson sosai. Daga nan aka zo mulkin siyasa. Alhamdulillahi, muka samu mutane na ƙwarai, mutane masu tsoron Allah, suka zo suka kafa siyasa, suka kawo abubuwa abinda Bature ya kawo mu, suka ci gaba da shi. Kuma lokacin da suka zo siyasan nan ta harko, suka zo suka albashin da ake ba member na house cikin fansitin din ake ba ko wani member fansitin din nan daidai take da graduate shi kenan. Kuma za a bashi fan uku na mota, kuma daga ciki za a ƙara wani abu a rika ɗebewa har ya biya. Aka zo ba gaira ba dalili aka kashe mu mutane. Tun daga lokacin da aka kashe waɗannan mutane zuwa yanzu Najeriya ba ta zauna lafiya ba. Daga nan aka zo aka kawo mu presidential system. Yanzu za ka zo ka ɗauko mulkin da America ke yi, America mai kuɗi, mai abinda duk suke so suna da Allah ya basu shi. Da parliamentary system ɗinmu muka ci gaba, da ɗaya bisa uku kuɗin da ake kashewa da ya ishe mu yanzu. Ai da lokacin da suka yi ku na harko, da sai a raba ƙasa. Amma yanzu yadda muke wajejen abubuwan mu, kamar ilimi, kamar wajen masana'antu, kamar wajen ayyuka, kamar sai mun tashi tsaye. Gashi yanzu mutane suna cikin wani irin hali tun ba arewa ba. Allah shi ƙara musu haƙuri. Amma aikin da za a yi dole sai gwamnati ta zo ta shinhiɗa, ta kawo musu abubuwan da za su yi su tashi su yi. Ina fata kuma Allah ya sa wannan gwamnati ta tashi tsaye ta taimaka mana.
Kiraye-kirayen baya-bayan nan dai ba sa rasa nasaba da raunin gwamnatin kasar ta fuskar wayar da kan al'umma akan ayyukanta, kamar yadda fitaccen lauya barista mai nasara Kogo ya bayyana.
Wato idan ana so Najeriya ta tsaya a matsayin dogarar ƙasa, na daya gwamnati tana da rauni na rashin faɗakar da jama'a, rashin ilmantar da jama'a. Duk jami'an gwamnatoci daga gwamnoni zuwa ministoci zuwa karaban gwamnati, babu ɗaya wanda a yanzu yake kokarin ilmantar da jama'a akan muhimmanci tarihin yanda Najeriya ta ginu. Idan muka ɗauki Najeriya ta fuskar tsarin mulki, sashi na ɗaya na tsarin mulki Najeriya ya ce Najeriya ƙasa ce dunƙulalla, wadda take ba za ta narke ba kuma ba za ta karkasu ba. Saboda haka rashin ilimi ne da sanin cewa tun farko tsarin mulki nan ya taho da muhimmancin taken Najeriya a matsayin haɗin kai na ƙasa da kuma aminci da haɗin kai a matsayin hanya da za mu samu ƙasar nan ta ci gaba. Saboda haka ku yi makan ku faɗa, ku yi makan ku sima 'yan siyasa, ku dawo ku karkato alƙiblarku ta jiyo ta fuskar tausayin talakawa, ta jiyo ta fuskar tunanin menene za ka yi domin gobe kiyama ka taimako. Wannan shi ne gyaran da za a yi.
Dan majalisar wakilai ne wakiltar mazaɓar Zuru Fakai Danko Wasago Sakaba na jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Honorable Kabir Ibrahim Tukura ya ce akwai hikima a tattare da Najeriya ta ci gaba da zama a matsayin ƙasa ɗaya dunƙulalliya.
Hukumar Najeriya a matsayin dunƙulalliyar ƙasa hikima ce wanda tun zamanin Turawan mulkin mallaka da iyayen Najeriya na demokuraɗiyya suka gani akwai hikima ciki kuma akari ce da take. Najeriya al'ummomi ne suka zo suka tattaru suka haɗu, da babu al'ummar da za ta ce za ta iya kasancewa ita kaɗai ba ta buƙatar wani. Akwai fa'ida cikin zama tare, babu shakka akwai buƙatar gyara a zamantakewar mu, saboda mun samu wani bambanci a gyara yanayin zama. Kan tattalin arzikin ƙasa kuwa da ganin kira da masaniyar cewa an yi lokacin da ƙasar nan ba ta da man fetur. Abin da muka dogara da shi shi ne noma, wanda shi ne tushen arzikin mu. Kuma wannan noma har wa yau akwai sha'arewa, abin da ya zama kenan a zagi damsi a koma gonaki, sannan akwai tattalin arziki na ma'adanai da sauransu.
Mataimakiyar gwamnan jihar Kano akan zuba jari a ƙasashen waje Malama Hamma Ali ta tofa albarkacin bakinta akan wannan batu.
Ni dai ina ganin zaman mu a yanda muke a dunƙulalliyar ƙasa ta fi komai daɗi, kuma ta fi komai zaman lafiya. Tun lokacin wanda suka yi shugabanni na gaba ba ma mu ba, an nemi a raba ƙasan ba ta yi ba, ƙasan nan ba ta rabu ba. To menene amfanin a raba ta, tunda dukkan mu dai muna amfana da juna, ɗan kudu na amfana da mu, mu ma muna amfana da su.
A baya-bayan nan dai kungiyoyin fafutuka da dama na ta yin kira akan a sake fasalta Najeriya. A wani bangare kuma, mawallafin jaridar yanar gizo na Neptune Prime, Alhaji Hassan Gimba, ya ce yanayin da ƙasa ke ciki ne musabbabin kiraye-kirayen raba ta.
Wato duk inda ƙasa kika jara ta korafi-korafi, to abubuwa ne basu daidaita ba, basu tafi yanda ya kamata su tafi ba. Amma idan ana zaman lafiya kuma kowa na samu haƙƙinsa daidai wa daidai a daidai gurgurdun arzikin ƙasa, ba wanda zai korafi. Na farko dai ya kamata duk ɗan Najeriya ya sani kan cewa Najeriya ne gatansa, domin a yanzu haka masu cewa a raba ƙasa, idan aka raba to babu Najeriya. Kuma su din da suke gani za su tafi inda za su tafi, babu inda za su je. Yanzu misali, Arewa maso gabas Boko Haram za su dauke ta, Arewa maso yamma ƴan ta'addadin nan za su dauke ta, ƙasan Yamurai South East Zambia za dinga yi kawai. Sannan kuma ƙasan Yaraba da ake ga kamar akwai ma'aikatu, kamfanoni, duk wayannan da ake gani din na Asians ne, mutanen India da sauransu, ba wai na ƴan ƙasa bane fuli. Kuma aka rabu din su kuma za su koma ƙarƙashin Asia ne, domin tattalin arzikin su na ƙarƙashin Asia. So za a samu wato hayaniya ne a ƙasan gabaki daya.
Masana a fannin zamantakewa dan Adam dai sun ce kamata gwamnati ta mayar da hankali akan abubuwan da ke haddasa wannan kiraye-kirayen, domin samu mafita ga matsaloli da ƙasar ke fuskanta. A tarihin tarayyar Najeriya tun bayan samun ƴancin cin gashin kai, ba sabon abu bane a samu masu fafutukar neman ballewa daga ƙasar, musamman idan aka yi la'akari da ɗimbin al'ummominta. Halima Abdullahi, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.